لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى بكم لدينا يبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduran mu a wannan yammaci na ranar Asabar 22 ga watan Shawwal shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 9 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am wato wai tambayar ɗan uwa shine ke cewa ya lura da dewa daga cikin mata idan mazan su suka rasu a wannan zamani da suke ta kaba idan suka zauna ba sa buɗe kawahuwarsu sai su sanya wani kyalle ma'ana wani zani su rufe kafarsu shin ko yana da tushe a karantarwar addini a taƙaice wannan ba shi da asali a addini baya daga cikin tsarin ta kaba cewa mai takaba idan ta zauna sai ta rufe kafarta wannan kwata-kwata ba shi da tsarin addini ba shi bai daga cikin tsarin addini wanda idan ka lura da yanda al'amari na takaba yake a yau abubuwa ne waɗanda suke barkatai ga su waɗanda ba su da kai balantana kafa gargajiya ne da maguzanci ba karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala ba ce ba ta manzon shi ba ce kamar yadda wani ɗan uwa yake gaya mu nan da 'yan kwanaki game da yadda tsarin takaba take a ƙauyensu to kasancewar mahaifinsa ne ya rasu to mahaifiyar shi za ta yi takaba saboda irin abubuwan da ya gani sai ya yi ƙoƙarin ɗauko ta sai ya dawo da ita nan shi ne yake bani labarin yadda tsarin takaba take a can yanzu mace idan mijinta ya mutu tufafin da suke jikinta a lokacin da mijinta ya mutu wannan tufafi su ne za ta ci gaba da zama da su har izuwa ƙarshen takabarta ma'ana wata huɗu da kwana goma sannan idan rana za ta hudu ba za ta yarda ba ta hudu mata tana waje dole za ta shiga ɗaki kuma sai ta kalli yamma idan rana za ta fada ba za ta yarda ba ta fada mata tana waje dole sai tana ɗaki kuma za ta kalli gabas da wasu turarurruka na sahe daban na murice daban caya har sai da ta samu ciwon ido 'yan kwanuka ta gaitattu kafin ya je ya kawo ta kuma ba ta rabuwa da sahani da wuka a hannu sannan kuma wanka sai sati-sati an gane ku wanka sai a sati-sati za ta ringa yi sannan in aka zo sauka daga takaba sai an sayo sabuwar tabarma da sabon sahani da wasu kaji da za a yanka a zo a yi wani kide-kide kidin kwariya da wasu abubuwa wai duk na sauka daga takaba ne. Wannan kenan abin da ya shafi wasu ayyuka banda abin da yake na karatu wanda yake na shaidani wanda ake karantar da su in zaki kaza kaza ya kamata ki. Don haka duk irin waɗannan abubuwa ba su da asali a addini cewa mace mai takaba in ta zauna sai ta rufe kafarta. Iya abin da yake takaba a tsari wanda yake na musulunci. In aka ce mace mijinta ya rasu kai tsaye daga wannan lokaci ta shiga takaba kafin aje abin ne shi ma. Ba maganar cewa sai in Juma'a ta zo wata tsohuwa za ta je wai ita ce za ta sanya ta takaba. Yanzu misali kaddara cewa ran Asabar mutum ya mutu. Wai matar shi ba za ta shiga takaba ba sai sati mai zuwa ran Juma'a wata tsohuwa za ta je ta sata. Shi kuma shiga takabar ba mutuwar miji shi ne shigar takabar ki. Kahin abin ne shi ma ke shiga takaba. Menene takaba? Shi ne mace ta nisanci dukkan wasu kaya waɗanda suke na ado da kwalliya. Ma'ana irin su lalle, irin su jambaki, irin su turare, irin su wani mai wanda yake mai ƙanshi, irin wani kitso wanda yake na ado da sauran su kaya na kwalliya, wannan su ne za ta nisanta. Wannan abu na farko kenan. Duk wani abu da za a kirga shi a kan cewa kaya ne na ado, to za ta nisance su. Abu na biyu, maganar zancen aure ba ta taso ba sai ran da ta cika wata hudu da kwana goma. An gane ko? Wannan shi ne doka ta biyu kenan. Ba maganar wani ya zo ma'ana da sunan zance wanda yake na aure. Ko ya mata zancen aure sai ta nuna masa yanayin da take ciki, tana cikin yanayi na takaba, baya halarta ta yi zancen aure a irin wannan lokaci. Abu na uku, gidan da mijinta ya mutu ba za ka ƙaura ba sai ran da ta cika takaba, amma fa da sharadi. Sharadin shi ne ya zamanto gidan na mamacin ne, ko kuma in gidan haya ne ya riga ya hannanta kuɗin watannin da har za ta iya gama takaba, ko kuma kasancewar su masu gidan za su iya mata alhurmar ta ci gaba da zama har ta kai lokacin da za ta gama takaba. Kuma tare da cewa wurin wuri ne amintacci, ba a tsoron wani abu zai far mata, in ma a karan kanta ko mutuncinta ko kuma dukiyarta. In an samu irin waɗannan sharuɗa sun cika, dole ta zauna a gidan da mijinta Allah ya masa rasuwa har ta kai tsawon wata huɗu da kwana goma. Randa kenan wannan wadda ba ta da ciki kenan. Kenan randa aka cika wata huɗu da kwana goma, kuma ba maganar cewa sai wata ta zo za ta fita ta daga takaba. Randa wata huɗu da kwana goma ya cika, ta fita daga takaba. Menene fitar ta daga takaba? A lokacin na duk wasu abubuwa da aka haramta mata na kayan ado a wannan lokaci sai ta kusance su. A ran nan ma in ta samu bazawari zai iya zauwa a yi zancen aure da shi. Wannan kenan macen da kasancewar ba ta da ciki, kuma kasancewar ta diya ce, ita ce za ta yi wata huɗu da kwana goma. Idan kuma mace mai ciki ce, da zaran ta aihu shi kenan iddarta ta gama, takabarta ta gama. Ko da kafin abin ne mijin, kafin abin ne shi kai tsaye Allah ya ba ta aihuwa shi kenan, ko da bari ne ta yi shi kenan takabarta gama. Idan kuwa kasancewar in tana da ciki ne, to a nan ko da wata huɗu da kwana goma ya yi takabarta ba ta yi da ba sai lokacin da ta haife cikinta. Wai kin yarda da shari'a ta musulunci? Babban kablasar zai iya hawa kan mutum? Kwarai da gaske. Ba ma kin shari'a ta musulunci kwata-kwata, kyamar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. In ka kyamace shi ko da ka aikata, to wannan mutum yakan iya kafirta. Kar mu manta, ya gabata a cikin darasinmu na tauhidi shine na waqidul islam da muka yi da tsawon lokaci. dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi annahum karihu ma nazzala Allah angane ku zalika bi annahum karihu ma anzala Allah wa ahbada amalahum zalika bi annahum karihu ma anzala Allah wa ahbada amalahum Ubangiji ta'ala yace sababin abin da ya kafirtar da su domin sun kyamaci abin da Allah ya saukar dan haka Allah ya zubar da aikin su gaba daya dan haka kyamar shari'a ta musulunci wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah mutum ya kafirta cewa kuma a yanayin da muke ciki shari'a ta musulunci bayan da za a yi ta yiwu wannan kuma munanan zato ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan kuma haramu ne abin da yake kyautawar ido gaugawa Allah yake canza ma bayan shi wani hali zuwa wani hali kana ganin cewa ba zai yi ba duk wani wanda yake mai hana ruwa gudu ba abu ne ba mai gagarar ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin kyautawar ido Allah ya kawar da su ya kawo salihan bayi waɗanda za su maye gurbin su kuma su zartar da dokar shi don haka bai dace ba ga musulmi ya kalli yanayin da muke ciki ya ce ai a yau ko mun ce za mu yi shari'a ta musulunci ba za ta yi ba iya abin da yake kanmu mu yi muhawala mu yi ƙoƙarin yanda za mu ɗabbaka ta amma cewa ba za ta yi ba wannan munin zato ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda matsayinsa kuma haramu ne kamar kaga musulmi kuma yarda da wanda ba musulmi yarda da wata shari'a wanda take koma bayan alqur'ani da sunnah shi ma kafirci ne bai ya halatta ka yarda ko da za a dabbaka maka wannan shari'a in dai ba alqur'ani bane da sunnah tun zaman Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya halatta a matsayin ka na musulmi ka yarda da ita sai sai ni ya amai ya fare kuma wannan hadisi ya amai sannan kuma sai ya hadi miyau menene matsayin azumin sa tambayar mu anan mu kwa shin aman zo masa ne ba tare da shiri ba ko kuma shine ya jinyo aman to in zo masa ne wannan bai bata masa azumi ba kuma wannan hadiye miyau baya daga cikin abubuwan da suke karya azumi ko da daga gangan ne mutum ya hadiye miyansa wannan bai bata masa azumi ba dakan fa'ida anan idan mutum ya nemi yin amai yayi amai alhali yana azumi to azuminsa ya baci amma in amai ya zo masa ba tare da shiri ba azuminsa azumi ne wanda yake ingantacce waje ramuwa ɗaya zai rama a magana mafi inganci saduwa da iyali da ganganci a cikin yini na ramadan shi kadai ne abin da yake wajauta kafara tare da cewa wasu malamai sun kilga cewa ko cin abinci da gangam ko shan abin sha da gangam yin wani abu dai wanda zai karya azumi suka ce dole sai ka yi kafara azumi 61 illa kasancewar malamai suka ce babu wani dalili akan haka kafara ta yi kadanta kankari ma wanda ya karya azumi da gangan laifinsa illa tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala amma wanda ya auka ma iyalin shi da gangan wannan shine zai yi azumi 60 kamar yanda nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabus siyam mun tsaya ƙarshen babi na 39 ne ko za mu tashi farkon babi na 40 ko ha na 38 a gama ko kenan za mu tashi babi na 40 ba daya قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dare wanda yake na rabin sha'ban ma'ana 15 ga watan sha'ban kenan daren 15 domin kasancewar shi wannan dare na 15 din watan sha'ban har ma suna kiran shi da Lailatul Bara'a wanda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shine daren da Allah ke kissanta mana a cikin suratul Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim tare da cewa magana mafi inganci wannan aya iya abinda take kissanta mana shine dare wanda yake na Lailatul Qadr shine Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kamar yanda in ka aro waccan aya ta cikin suratul Qadr inna anzalnahu fi lailatul Qadr wani dare ne mubaraka wani dare ne wanda yake mai albarka shine daren Lailatul Qadr wanda shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wato wannan alqur'ani shine zamu ga kenan menene bayani dangane da wannan dare wanda yake na wato nisfin sha'ban tare da cewa akwai hadisai da dama waɗanda malamai suka zo da shi akan azumtar wannan yini kenan daren 15 na watan sha'ban har ma a yarenmu na Hausa wannan azumi ana kiran shi gimshiki an gane ku gimshiki ake kiran wannan azumi ko kuma a ce masa azumin zaguwa me suke nihi da azumin zaguwa wai in kai wannan azumi buɗe baki ana so kai da naman zaguwa in har baka samu naman ba sai kai da kwanta to azumin kwata-kwata na nisfin sha'ban baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne na ƙarya aka kirkira akan haka qala haddathana ahmad ibn mani qala haddathana yazid ibn harun qala akhbarana al-hajjaj ibn ar-rawah an yahya ibn abi kathir an urwah wa ibn zubair عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبكير فقال أكنت تخافين أن يهيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عدد شعر الغنم قد قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج قال وسمعت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري يقول يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أروى قال محمد والحجاج بن عرطاح لم يسمع من يحيى بن أبي كثير واتو عائشة ما ترى من زمان الله صلى الله عليه وسلم الله إكرامك يدا كيشيوا a wani dare na rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na bincika na rasa ina yake sun kwanta tare kuma ta farka cikin dare ta diba cikin gida ba ta same shi ba Aisha tace fa karaitu sai na fito daga cikin gida fa idza huwa bil baki tace sai ga maka na tsince shi a makabarta ta baki'a an gane ku baki'a wuri ne wanda yake gab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda makabarta ta mutanen Madina a nan take shine Aisha tace sai na tsince shi a wannan makabarta ta baki'a faqala si manzon Allah yace akunki takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu shin Aisha tsoro kike Allah da manzansa wato sahayince ki ko kuma su zalunce ki domin alhayy shine bi ma'ana abul an gane ku kamar yadda can bayanin cikin suratul nur Ubangiji ta'ala yake cewa a fi qulubihim marad amirtahu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu wal ulaika hum al-zalimun shine manzon Allah yace a kunki takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu shin tsoro kike Allah da manzansa su zalunce ki ma'ana manzon Allah ya raba kwana ita Aisha zato take cewa ya tashi ya je dakin wata daga cikin matansa kamar yanda annan tace inni gonantu annaka ataita ba'd nisa'ik tace ya rasulullahi zato nike ku ka tashi ka je dakin wata daga cikin matanka fa qala sai manzon Allah yace da ita inna allaha azza wa jalla lalli allah mai girma da daukaka yanzilu lailatan nisfi min sha'ban ila sama'id dunya na saukowa zuwa samar duniya wato a daren 15 wato na watan sha'ban ubangiji ta'ala na saukowa samar duniya sauka wadda ta dace da girman sa tare da cewa saukowa zuwa samar duniya na Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake bi ke banta ba da daren 15 na watan sha'ban domin hadisi ya inganta na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ubangiji tabaraka wa ta'ala na saukowa zuwa samar duniya yama kansa kirari sai ya ce wa yake roƙon gafara a gafarta masa wa yake neman arziki a azurta shi wa yake da wata bukata a biya masa manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba na fadar haka har sai alfijir yake to shine a wannan hadisi sai yake cewa yanzilu lailatan nisfi min sha'ban ila sama'id dunya ubangiji ta'ala na saukowa zuwa samar duniya a daren 15 din watan sha'ban fayamtiru li aktsara min adadi sha'ri ghanamikan wato ubangiji ta'ala ya gafarta ma bayinsa sama da yawan gashin dabobin banu kan an gane ku wannan dabobi an jingina su zuwa wata kabila waɗanda ake kiransu banu kan wanda duk wanda ya danganta zuwa wannan kabila ake ce masa alkalbi wani yakan iya cewa to ai kalbu kwa suna ne na dabba dabba ma wanda take kaskantacciya yaya kuma mutum za a sa masa suna kan wanda kasancewar dabi'a ce ta larabawa kafin zawar musulunci suna daukan suna na ɗansu su sa masa sunan dabba su dau sunan dabba su sa ma ɗansu amma me suke nihi idan sun lura da dabba tana da wata ɗabi'a da wani hali wanda yake na ƙwarai sai a sa ma ɗa sunan wannan dabba saboda menene anan su arashi ne suke ya dau hali daga cikin irin halayen wannan dabba wanda suka nufata da shi wanda kare yana da wasu halaye waɗanda suke na ƙwarai wanda ba kowa bai ke da su an gane ku wanda in ka koma a can cikin suratul kahf a karkashin kare na ashabul kahf malamai sun ambata irin wasu halaye na kwarai wanda ake son musulmi ya siffanta da su, wanda halaye ne wanda kare yana da su, wanda zaka samu daga cikin sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu ma suna da cikin suna da sunaye irin na dabu, kamar misali irin su Himar, zaka ji an sa ma da sunan Himar, wanda shi jiki yana da wata sifa, ma'ana shi ne jimri. Ajima ana ja, jiki yana ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda suke masu jimri. To dan haka wannan dai kabila ce mashhura Banu Kan, kuma sun shahara da kiwon dabbobi, musamman kankanan dabbobi, tumaki da awaki, suna da dabbobi masu yawa. Shi ne ya ce fa yaghfiru, Ubangiji ta'ala sai ya gafarta ma bayansa, li akbara min adadi sha'ri ghanamikan, wato sama da yawan gashin dabbobin Banu Kan, ma'ana gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Nan kenan lil mubalaga ne, ba dan ana nuna cewa bakin iya adadin wani, a'a, abin da yake ya wuce matsayin haka, tare da cewa shi dai hadithin hadithi ne da'ifi, kamar yanda malami ishara ya ce wannan hadithi na Aisha ba mu san da shi ba illa ta wannan huska kawai, riwaya ta Al-Hajjaj ibn Arqa. An gane ku? Shi ne malami yake cewa naji malami na Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari na fadar cewa yudha'afu hadhal hadith, wannan hadithi hadithi ne wanda malamai sun raunana shi. Sai yake cewa Yahya ibn Abi Kathir na fada cewa lam yasma' min qurwa, shi Al-Hajjaj ibn Arqa wato bai ji ba wannan hadisi daga Qurwa ibn Zubair. An gane ku? Saboda haka kasancewar shi kwa yana daga cikin malaman da aka jefe su da wato at-tadlis, wannan Yahya ibn Abi Kathir ma'ana bai ji ba wannan hadisi daga wato Qurwa, ba shi Hajjaj ba. Sai yake cewa Muhammad ibn Isma'il ya ce shi wa Al-Hajjaj ibn Arqa shi ma kuma bai ji hadisin daga Yahya ibn Abi Kathir, kuma shi yana daga cikin marwaita waɗanda suke al-mudallisun, tare da cewa anan kuma yayi an'ana mai ya ce an Yahya ibn Abi Kathir. Don haka a takaice dai hadisin hadisi ne da'ifi, bai inganta ba, inda ya inganta sai ka sanya shi a layin hadisan da suke nuna fadla, wato ta daren 15 kin watan Sha'ban, tare da cewa kamar yanda bayani ya gabata, a kowane dare Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka zuwa samar duniya, kuma ya gafarta ma bayansa, duk wanda ya roki gafara Allah na gafarta masa, ba zai gushe ba har sai alfijir ya keto. To shi yasa malamin ya shigo da wannan hadisi, saboda me yasa? Tare da cewa ya shigo da shi a cikin kitabu siyam, tare da cewa a cikin shi kuma ba maganar yin azumi, amma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna yin azumi a daren nisfu min Sha'ban, amma ba ɗi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga hadisi da'ifi sai hadisi wanda yake maudu, ma'ana hadisin ƙarya, inda zaka same su da gaugawa sai ka koma irin su tanbihul gafilin, irin su wato durratun nasihin, irin su wannan littafi wanda ake kiran shi bustanul arifin, irin su qurratul uyun, irin su nuzhatul majalis, irin su bada'iuz zuhur, irin su ihya'u ulumiddin da sauransu, wanda daman malamai sun ce waɗannan littattafai ne wanda aka lauce su da hadisai waɗanda suke na ƙarya, mafi yawa a nan ake samun su. Don haka kenan abinda muke so mu gane, azumtar daren 15 na watan Sha'ban ba shi da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, balantana raye da daren, har ma akwai wata addu'a take kebantacciya wadda ake yin ta a wannan dare, cewa na daga cikin abinda ta kunsa, ya Allah in ka rubuta ni a cikin waɗanda suke matsiyata ƴan wuta, ya Allah ka shaje ka rubuta ni a cikin girgam na waɗanda ka tanada musu aljanna, dai har zuwa ƙarshen ta dai addu'ar wanda suna yin ta tsakanin magariba da isha ne a daren nisfu min Sha'ban, da kuma tare da wasu nafil fili da ake badawa, za a bada raka'a 2 bayan Fatiha kul huwallahu 10-10, ko kuma wanda za a ringa ko ta tsayuwa kulhuwallahu jari bayan Fatiha da sauransu waɗannan duka mai da su gefe an gane ku dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin raka'a 11 ko 13 a kowane dare kuma tare da abin da ya sauƙaƙa na karatun alqur'ani amma shi 15 din in ya dace da kamar misali azumin alkamis da litinin da ka saba yi to wannan ba laifi zaka iya yin azumin ka domin kai azumin ka ne na litinin ko na alkamis ba dan daren 15 ba ko an gani ko ba dan 15 ga watan sha'ban ba ko kuma ka saba yin azumi uku na kowane wata 13 14 15 wannan ba laifi mutum yakan iya shi amma haka ta kanas kawai kace azumin gimshiki zaka yi to wannan baya halatta domin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin babu wani dalili wanda ya inganta daga wajen sa babu ma ja'a fi saumil muharram wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadla ta azumin watan al-muharram ma'ana kamar yanda ake bukatar shi wata na al-muharram a yawaita azumi a cikin sa kamar yanda shi watan al-muharram na ɗaya daga cikin watanni hudu waɗanda suke masu al-hurma wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ware su daga cikin watanni 12 ya darjanta su ya kimanta su to dan haka ake bukatar musulmi ya yawaita ayyuka na ibada a cikin watan al-muharram musamman kuma yin azumi kamar yanda zamu ga dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka qala haddathana qutayba huwa ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-baghlani qala haddathana abu awana huwa wabbah ibn abdullah al-yashkuri huwa wabbah ibn abdullah al-yashkuri an abi bishr عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائد فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حديث نفرقو أبو هريرة الله إكرم سيدا كي تشيوى منظم الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان fiyayyen azumi bayan azumin watan Ramadan shahrullahi al-muharram wato shine yin azumi a watan Allah mai al-hurma shine wata na al-muharram kenan wanda kenan abinda ake bukata in har kana da kokarin yawaita azumi bayan ka azumci wata wanda yake na Ramadan to watan da ake bukatar musulmi ya yawaita azumi a cikin sa babu kamar wata wanda yake na al-muharram wani yakan iya cewa to ina ga sha'ban tare da cewa hadisi ya inganta Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita azumi a cikin sa wato sama da wata wanda yake na sha'ban malamai suka ce takan iya yiwuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon lamarin sa bai san da cewa ba yawaita azumi a cikin wata na al-Muharram yafi sai a ƙarshen rayuwarsa tare da cewa shi ko ya riga ya nace dangane da wato yawaita azumi a cikin wata wanda yake na Sha'ban ko kuma uzurin da malamai suka bada suka ce takan iya yiwuwa a cikin wata na Muharram kin akwai uzurin da yake gitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su rashin lafiya da bulaguro da sauransu dan haka kenan aka samu na yawaita azumi a cikin wata wanda yake na Sha'ban to amma ba laifi mutum yayi aljam bainal husnaye ka yawaita a cikin watan na Sha'ban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaitawa kuma wata na al-Muharram shi ma ka yawaita yin azumi tare da cewa ba ma azumin ba kadai shine ya dace a yawaita a cikin wata wanda yake na al-Muharram duk ma wani aiki wanda yake na ibada musamman kwanuka goma wadanda suke duk da cewa dai kwanuka na Zulhijja sune ake yawaita ibada a kwanuka goma wadanda suke na farko shi dai watan al-Muharram kenan shine yawaita azumi a cikin sa shine yace fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan yace shine azumin watan Allah mai alhurma to dan haka kasancewar wannan hadisi kenan dalili ne akan ana buƙatar musulmi ya yawaita azumi a cikin wata na al-Muharram wanda a cikin shi ne yake akwai azumin Ashura shine 10 ga watan al-Muharram wanda shi ma fadalar shi yana zaune da gindin kanshi kamar yadda zamu iske nan gaba malam ke cewa wannan hadisi na Abu Huraira hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne sahihi hadisi na biyu shine hadisin An-Nu'man ibn Sa'd daga Ali dan Abi Talib Allah ya karama sa yadda wani mutum ya tambayi Ali dan Abi Talib yace masa ayyu shaharin ta'muruni an asuma ba'da shahri Ramadan yace wani wata zaka umarci ni ma'ana na yawaita azumi bayan azumi na Ramadan bala lahu Ali yace da shi ma samitu ahadan yas'alu an hadha yace wallahi ban taba jin ɗaya daga cikin jama'a wanda ke tambaya dangane da irin wannan tambaya taka illa rajulan samituhu yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ana qa'id sai wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali ina zaune kuma naji lokacin da ya masa tambayar yace ya manzon Allah ayyu shaharin ta'muruni an asuma ba'da shahri Ramadan yace wani wata zaka umarci ni na azumci shi ma'ana da yawaita azumi bayan azumi na Ramadan qala sai manzon Allah yace da shi in kunta sa'iman ba'da shahri Ramadan in har ka kasance kana da kokari yawaita azumi bayan wata na Ramadan fasmil Muharram manzon Allah yace masa ka azumci watan al-Muharram fa innahu shahrullahi domin watan al-Muharram wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala wani kan iya cewa to sauran watannin fa sai mu ce to ai Allah ya ce fa qala lahum rasulullahi naqatallahi dangane da taguwa ta annabi salu sauran taguwan fa wannan ibafa ana kiranta ibafatu takrim wa tashrif ma'ana jingina ma Allah irin waɗannan abubuwa dan girmamawa ne da darjantawa ma'ana nuna cewa wata na al-Muharram yana da daraja yana da kima dan haka shine yace fa innahu shahrullahi domin watan al-Muharram wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai yace fihi yawmun taba Allahu fihi ala qaum a cikin sa akwai wani yini wanda Allah ya karbi tuban wasu jama'a ne sune mutanen annabi Musa alaihi salam wato banu Isra'il waya tubu fihi ala qaumin akhari kuma ubangiji ta'ala na karban tuba ga wasu jama'a na daban kina har zuwa kiyama a takaice wannan hadisi hadisi ne dhaifi bai inganta ba inda ya inganta kenan zai iya nuna mana fadala ta yawaita azumi a watan al-Muharram tare da cewa wancan wanda ya inganta na farko wannan ya tsaya matsayinsa an gane ko ya isa ya nuna mana cewa yawaita azumi a cikin wata na al-Muharram yana da fadala ta gaske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fifikon sa yace fiyayyen azumi bayan azumi na watan Ramadan yace shine wa azumi na watan al-Muharram Al-Imam Tirmidhi yake cewa wannan hadisi hadisi ne hasan kyaukyawa kuma hadisi ne gari garaba nasibiya a takaice dai hadisi ne gari babu ma jaa fi sawmi yawmil jumu'a wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin azumi a ranar jumu'a menene hukuncin sa qala haddathana al-qasim ibn dinar qala haddathana ubaydullah ibn musa wa dalq ibn gannam an shayban an asim an dir ana abdillah wa ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu min ghurrati kulli shahrin thalathata ayyam wa qalla ma kana yuftiru yawm al-jumu'ah qala wa fil babi an ibn umar wa abi hurairah radiyallahu anhum qala abu isa hadithu abdillah hadithun hasanun gharib wa qad istahabba qaumun min ahli al-ilmi siyama yawm al-jumu'ah wa inna ma yukrahu an yasuma yawmal jumu'a la yasumu qablahu wa la ba'da qan wa rawa shu'batu an asim min hadha al haditha wa lam yarfa'a wa to abdullahi dan mas'ud Allah ya karra masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na azumtar kwanuka uku na farko a kowane wata kenan lafazin gurra in ma ka dauke shi bi ma'ana awwal tare da cewa iya ma'anar ta fi dacewa da shi su ne kwanuka waɗanda suke wato na hasken wata domin al-gurra shi ne wato haski wanda yake kasancewa a goshin doki wanda kar mu manta hadisi ya gabata inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin min athar al-wudu domin lafazin gurra an gane ku kenan al-agar min al-gurra shine yake cewa min gurrati kulli shahrin thalathata ayya ma'ana kwanuka na hasken wata kwanuka uku na hasken wata a kowane wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na azumtar su wannan siga kuma na nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita ya nace akan haka domin siga ce duk lokacin da za a samu fi'il mudari ya zo bayan lafazin kana to wannan yana nuna dawwama da yawaitawa kwanuka na hasken wata ku su ne 13 14 15 ga wanda ke ne yake rike da lissafi in baka rike da lissafi yin azumi uku dai a kowane wata wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna mustahabba shine sai ya ce wa qalla ma kana yufdiru yawmal jumu'a kadan ne zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi a ranar jumu'a ma'ana galibi ranar jumu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin azumi malam yace a wannan babi akwai hadisi daga Ibn Umar da Abu Huraira a takeice hadisin ku hadisi ne ingantacce kamar yanda akwai hadisi wanda Ibn Hibban ya fitar da shi ya inganta shi haka nan al-Hakim haka nan al-Imam Ahmad haka al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi daga Ummu Salama Allah ya karama ta yadda wanda take cewa babu ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita yin azumi wato sama da wato ranar duk da cewa wancan hadisi shi ranar asabar ne yake nunawa kamar yadda dai bayani zai zo akai haka insha Allah a babi na gaba a takaice irin wannan malamai sun dauke shi akan cewa kar ka fahimci cewa jumu'ar ita kadai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake azunta yana hadawa da yini gabaninta ko kuma yini bayanta an gane ko kamar yanda zamu iske a wannan hadisi na gaba shine iya awwalawar da malamai suka ma hadisin shine malamin yake cewa kenan anan in zaka azumci ni gabananta ko kuma yini bayan ta kenan ba laifi amma kadaita ranar juma'a ita kadai da azumi wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zai zo a babi wanda yake na gaba a takeice shi wannan hadisi ne sahihi shine tace wa yake cewa wa qallama kana yu'iru yawmal juma'a kadan ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake ajiye azumi a ranar juma'a malam yake cewa hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari don haka wasu jama'a daga cikin malamai suka so azumtar wato ranar juma'a suka ce azumin ranar juma'a azumi ne wanda yake mustahab an gane ko an so musulmi ya zamanto a ranar juma'a ya azumi suka ce wa inna ma yukrahu an yasuma yawmal juma'a la yasumu qablahu wala ba'da abinda aka karhanta ma'ana aka haramta shine mutum ya azumci juma'a ita kadai ba tare da ya azumci ba yini gabaninta ko yini bayanta amma inda zaka azumci yini gabaninta ma'ana kai alhamis da juma'a ko kai juma'a da asabar to wannan babu hani malam yake cewa Shu'ba ibn al-Hajjaj ya rawaito hadisi daga Asim ya rawaito wannan hadisi daga Asim amma bai daukaka danganan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya tsida shi akan Abdullahi dan Mas'ud a takeice hadisi ne marfu'i hadisi ne hasan abinda yake nuna mana azumtar ranar juma'a amma tare da cewa mutum sai ya azumci ni gabaninta ko kuma yana da nihin azumtar yini bayanta babu ma ja'a fi karahiyati sawmi yawmil jumu'ati wahda wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin azumtar ranar jumu'a ita kadai karhanci anan kamar yanda su jumhurin malamai suke gani karhanci ne wanda yake na tsarkakewa wanda bai kai ba matsayin haramci amma tare da cewa iya abinda yake zahirin hadisi abinda yake nunawa haramcin azumtar ita ranar juma'a ita kadai sai dai mutum ya azumce ni gabaninta ko kuma yini bayanta qala haddathana hannad huwa ibn sari abu sari qala haddathana abu muawiya huwa muhammad ibn khazim ad-dari عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح هو ذكوان الصمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده قال وفي الباب عن علي وجابر وجنادة العبد وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعد وبه يقول أحمد وإسحاق واتو أبو هريرة الله إكرم سيداك تشيوا منظم الله صلى الله عليه وسلم كد تيونكو يا أزنشي ران الجمعة معنا وانن هني نيدك منظم الله صلى الله عليه وسلم kuma kurewa ne kurewa ku tafi kai matuka dangane da hani cewa la yasumu ahadukum yawmal jumu'a yafi a ce la yasum ahadukum yawmal jumu'a ma'ana ai bayyada cewa ga ɗayan ku ya azumci ranar jumu'a ita kadai idan aka ce maka abu kaza bayyada cewa wannan kenan hani ne kai tsaye ake maka tare da duriya akan haka shine sai yace illa an yasuma qablahu sai dai idan mutun ya azuci ni gabanin ta ma'ana kai alkhamis to ba da yafi zaka iya yin juma'a sai yace aw yasuma qablahu ba'dahu ko kuma zai azunci bayan ta ma'ana shine ran asabar kenan kai juma'a kai alkhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asabar malamai suka ce illar da ta sa aka haramta mana yin azumi a ranar juma'a shine domin ranar juma'a ranar idi ce kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama juma'a ranar idi ce wanda kar mu manta ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari wanda wani bayhudi yake gaya ma Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan rana wanda Allah ya cika muku addinin inda a ce mu jama'ar yahudu wannan aya ta sauka akan mu al-yawma akmaltu lakum dinakum suka ce wannan rana da mun maida ta yi Umar yace kwarai da gaske na san ranar da ta sauka kuma na san a inda ta sauka kuma na san wace rana ce da mun juma'a idi ne wanda yake na musulmi an gane ku shi kuma idi ba a azumi a ranar idi domin yin azumi a ranar idi saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne alamai suka ce to anan in an ce illar da ta sanya aka haramta saboda ranar idi ne to kuma ga ga manzon Allah ya bada izinin cewa sai dai ka azumci ni gabanin sa kuma sannan ka hada da yini bayan shi tare da cewa shi fa kwata-kwata ranar idi ba a azumi dan haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa kamanta ranar juma'a da ranar idi bayyana zunta cewa ta kowane fuska sun zamanto daidai da daidai an gane ku bayyana zunta cewa sun zamanto daidai da daidai domin an ambaci ranar juma'a cewa ranar idi amma ba daidai ba take da ranar idi ta kowace fuska magana ta biyu malamai suka ce a dan kada mutun ya samu rauni dangane da ayyuka na ibada a ranar juma'a domin me yasa akwai irin zuwa masallacin juma'a da irin misali in ka je ka yawaita yi nafilfili har zuwa lokacin da liman zai zo da irin su yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ayyuka na ibada dai wasu malamai suka ce wannan ita ce illa wanda ta sa aka ce kar mu yi azumi a ranar juma'a ita kadai wasu malamai suna ganin cewa dan kar mu kai matuka a wajen girmama ranar juma'a mu ficintu kamar yanda yahudawa suka kai matuka dangane da girmama ranar asaba magana ta gaba malamai suka ce dan jin tsoron kar a farlanta magana ta gaba shine dan saba ma nasarawa domin su wato wajibi ne a kansu azumtar wato ita ranar juma'a mu kuma an umarce mu cewa mu saba musu duk waɗannan maganganu dai magana ɗaya ce tafi kusa ita ce magana ta farko dan saboda ita ranar juma'a ranar idi ce ranar idi ko ba a azumi shine anan manzon Allah ya ce sai dai ka azumci ni gabanin ta ko kuma zaka azumci ni bayan ta shine malamin yake cewa a wannan babi wanda ke hani dangane da azumtar ranar juma'a ita kadai akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib da Jabir ibn Abdullah al-Ansari da Junada al-Azdi da Juwayriya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ita tana azumi a ranar juma'a manzon Allah ya ce jiya kin yi tace a gobe kina da nini yi tace a manzon Allah ya ce to ina zaki alce shine wanda yake ishara hadisin yana cikin sahihai sai yace wa Anas da Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda da Abdullah ibn Amr gaba ɗayan su sun fitar da hadisin da ke hani dangane da azumtar ranar juma'a ita kadai kuma kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba al-Imam Tirmidhi yace hadisin Abu Huraira hadisi ne kyaukyawa ingantacce aiki kuma akan haka yake a wajen malamai ma'ana yakrahuna lirrajuli an yakhassa yawmal jumu'ati bi siyam mutun yake banci ranar jumu'a da azumi ita kadai malamai sun karhanta haka sai yace suka ce la yasumu qablahu wala ba'dahu bai azumci ba yini gabanin ta kuma bashi da nihin azumtar wani yini da ke bayan ta to bayyana cewa yake banci ranar jumu'a da azumi وبه يقول احمد واسحاق الامام احمد واسحاق ابن ابراهيم اكن wannan fada suke amma tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa a cikin littafin sa na al-Muwatta an gane ko yake cewa ban ji ba dai daga cikin malamai da duk wanda ake koyi da shi wato hani dangane da azumtar ranar Juma'a shi al-Imam Malik yana ganin azumtar ranar Juma'a ma mustahabi ne an gane ko yace kuma ya ga wasu daga cikin malamai suna azumtar ranar Juma'a kudurin da malamai suka bashi suka ce anan al-Imam Malik takan iya yiwuwa hadisin bai cin masa ba kuma sunna ita ke gaba da fadar kowa in dai aka ce manzon Allah ya fada to babu wani wanda yake da ta cewa a matsayin ka na mumini dole ka ajiye fadar koma wane ne ka gabatar da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan fadar sa dan haka hadisi ya gabata hani ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kadaita ranar Juma'a da azumi dan haka wannan fada kuma al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim akan ta suke nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك